سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم عرفة 22 جوات جماد الأخرى hijira tana da shekara 429 daidai da 25 ga watan 6 shekara ta 2008 muna cikin babi na farko na littafin iqtida'u siratal mustaqim shaykhul islam ibn taymiyyah Allah shi masa rahama yana kafa hujja da ayoyin alqur'ani mai girma akan cewa Yahudawa ne Allah madaukaki yake nufi da al-maghdubi alaihim kalmar da ya faɗa a suratul Fatiha daga cikin hujjojin yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum aya ta 14 ta suratul mujadala ita wannan aya baka fahimtar ta sai ka san dalilin saukanta idan ka san dalilin saukanta to nan ne zaka fahimci abinda yasa Sheikhul Islam ya kafa hujja da ita akan cewa Yahudawa ne ake nufi da al-maghdubu alaihim a suratul Fatiha mutanen da Allah madaukaki yayi fushi da su الامام احمد بن حنبل يا روايته حديثي ا cikin المسند المجلد 48 هكذا الامام البيهقي كتاب دلائل النبوه المجلد 582 الامام الحاكم يتي wannan hadisin ya inganta a cikin المستدرك المجلد 264 هكذا ابن كثير شي ما تفسيرن da yake ma wannan aya idan ka duba tafsirin ibn kasir game da wannan aya suratul mujadala aya ta 14 mujallal na 8 shafi na 78 yace hadisin yana da kyau abin yana daga cikin mu'jizozin annabi Muhammad yana daga cikin mu'jizozi da Allah madaukaki ya bawa manzon Allah Abdullah ibn Abbas ya bada labari yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisan fi dhilli hujratin min hujarihi akwai wata rana da rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a karkashin inuwar ɗaya daga cikin ɗakunan matansa wa kad kada dhillu yataqallas inuwar ta kusa da wato ta gusa daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa indahu nafarun minal muslimin kuma akwai wasu daga cikin musulmai suna tare da annabi a wannan lokacin ana zazzaune fa qala sai manzon Allah yace innahu sayatikum insanun wani mutum zai kullo muku yanzu yanzuru ilaykum bi ayni shaytanin, mutumin nan yana kallo amma da ido na shaytan. Wannan yana cikin mu'jizozin manzon Allah, yakan ba da labarin wani abu wanda mutane ba su gan shi ba, amma wannan bai nuna cewa manzon Allah ya san gaibi. Allah yakan sanar da annabawansa wani tashi na gaibi saboda ƙarfafa da'awarsu na kiran mutane zuwa ga addinin Allah. Amma don an ƙarfafa musu ta sanar da su wani tashi na gaibi, bai nuna cewa annabawa sun san gaibi. Wane ne masanin gaibi? Shi ne Allah Maɗaukaki. Manzon Allah ya ce musu, wani mutum zai bullo muku yanzu, wannan mutumin yana kallo da ido na shaitan. Annabi na rufe baki, Abdullah ibn Abbas ya ce, fa'iza, sai ga wani mutum kuwa ya bullo. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa wannan mutumin zai fito, ya ce yana kallo da ido na shaitan, amma fa'iza ja'akum fala tukallimuhu, idan ya bullo kada ku yi magana da shi, ku yi masa shiru, mutumin banza ne. Falam yalbithu an tala'a alaihim rajulun a'war, Abdullah ibn Abbas ya ce ba a ko dade ba sai ga wani mutum mai ido daya ya bullo idonsa daya, sunansa Abdullah ibn Nabtal. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kallo da ido na shaitan? Manzon Allah ya faɗi haka ne ba wai dan mutumin idonsa ɗaya ne ba, mutumin yana amfani da wata siffa wacce Allah maɗaukaki ya bashi, siffa ta naƙasa wacce duk wanda ya ganka da irinta yakan tausaya maka, amma sai mutumin ya yi amfani da wannan siffa ta wajen munafinci, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta shi da shaitan. Da dama akwai waɗanda suke amfani da naƙasa wacce Allah maɗaukaki ya ba su ta wajen shirya munafinci, wannan mutumin yana daga cikinsu. Yujalisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yakan zo majalisin manzon Allah ya zauna, kai ka ce mutumin kirki ne, gashi da siffa ta tausayawa, babu mutumin da zai kalli wannan mutumin ya ɗauka munafiki ne. Thumma yarfa'u hadisahu ila al-yahud, bayan an tashi majalisin manzon Allah, wannan mai ido ɗayan Abdullah ibn Nabtal sai ya ɗauki maganar manzon Allah ya kai ma Yahudawa. Ka duba tafsirul Munir mujallal na hudu shafi na 424. Larabawa a tsari irin na harshensu, dukkan wata siffa in dai mummuna ce babu alheri a cikinta, sukan danganta ta da shaitan. Wannan mutumin yana da wata siffa, siffa ta naƙasa, amma kuma ba a samu alheri a jikin shi ba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta shi da shaitan. Yana kama da yadda Allah maɗaukaki ya siffanta wata bishiya da take cikin wutan jahannama a suratul Saffat, yace al'uha ka annahu ru'usu shayatin, me yasa Allah ya danganta wannan bishiya da kawunan shaidanu? Saboda bishiyan babu alheri a jikinta. Don haka a tsari irin na harshen Larabawa, inda duk aka samu wata siffa wacce babu alheri a jikinta, Larabawa sukan danganta wannan siffa da shaitan, shi yasa manzon Allah ya danganta idon wannan mutumin da shaitan. Saboda mutum ne wanda yake da mummunan aniya, zai taho ya zauna da manzon Allah, bayan an tashi majalisi ya ɗauki maganar Annabi Muhammad ya kai ma Yahudawa, Annabi ya ce mutumin nan zai bullo gare ku, idan ya bullo kada ku yi masa magana. Abdullah ibn Abbas ya ce rufe bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke da wuya sai ga wannan mutumin ya bullo. Fa qala hina ra'ahu, a lokacin da manzon Allah ya ganshi, sai ya ce masa alama tashtumuni anta wa ashabuka, mai yasa da kai da abokan zamanka kuke zagi na, ka je wuri kaza ka zage ni da kai da Yahudawa? Fa qala, sai ya ce a'a, ba mu zage ka ba, zarni atika bihim ka kyale ni inje in kawo maka su. Fantalaka ya tafi fada'ahum, ya kira waɗannan abokan zaman nasa. Fa halafu, suka zo suka yi ta rantsuwa ba su zagi annabi ba. Wa'tazaru, suna ba da hanzarinsu. Shi ne fa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul Mujadala. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, shin kaga waɗannan mutane munafikai waɗanda suka jibinci wata jama'an da Allah ya fushi da su? Abdullah ibn Nabta munafiki ne, zai taho ya zauna da manzon Allah, idan ya tashi sai ya ɗauki maganar annabi ya kai ma Yahudawa. Allah yake bayani akan mutanen da suke da wannan siffa. Alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, ko kaga mutanen nan waɗanda suka jibinci wata jama'an da Allah ya yi fushi da su? Da jin wannan aya ka san Yahudawa ake nufi. Abdullah ibn Nabtal ya jibinci Yahudawa, su ne mutanen da Allah ya fushi da su. Shi yasa Sheikhul Islam ya kawo wannan aya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa mutanen da Allah ya fushi da su su ne Yahudawa. Ma hum minkum, waɗannan munafikai ba sa tare da ku, wala minhum, kuma ba sa tare da Yahudawan. Kenan muzabzabina baina zalika, la ilaha ula'i wala ilaha ula. Munafiki dama fuska biyu ne da shi, ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba su tare da Yahudawan. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, suna rantsuwa akan ƙarya alhali suna sanye da cewa ƙarya suka yi. Ya kirawo abokan zamansa, sun taho sun yi ta rantsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba su zage shi ba, alhali ƙarya ne. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, Allah ya musu tanadin wata azaba mai tsanani. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, lallai abinda suka kasance suna aikatawa yayi muni. اتخذوا ايمانهم جنة, منافقي suna riƙon rantsuwansu a matsayin garkuwa saboda su kare kansu kada a gane munafikai ne. Me yasa kai kaza? Sai ya rantsa da Allah. Kai kuwa musulmi, an ce in an yi rantsuwa ka yarda, to Allah ya san zukatansu. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله, Allah madaukaki yace falahum azabun muhin, suna da azaba mai radadi. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a, dukiyansu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su komai game da Allah ba. Ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ƴan wuta. Hum fiha khalidun, za su dawwama a cikin wutar. Yawma yab'athuhum Allah jami'an, ranar da Allah zai tada su baki ɗayansu. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, za su ma Allah rantsuwa din kamar yadda suka yi muku rantsuwa a yanzu. Wannan shi yake nuna cewa duk mutumin da ya mutu akan wata siffa, Allah madaukaki zai tada shi a kiyama akan wannan siffa. Man mata ala shay'in bu'itha alayhi, kuma waɗannan ayoyi su suke tabbatar da cewa Abdullah ibn Nabtal ya tabbata munafiki bai tuba ba har mutuwarsa, domin Allah madaukaki ya ce ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. In ka duba al-isaba fi tamyiz as-sahaba, littafin Ibn Hajar yana kirga sahabban annabi Muhammad, ya kawo sunan wannan mutumin Abdullah ibn Nabtal, har ma ana jingina shi da al-ansari. Abdullah ibn Nabtal al-ansari, Abdullah ibn Nabtal musulmin Madina, sahabin annabi Muhammad, amma bayan ya gama sa sunan shi sai ya ce munafiki ne, saboda aya ta tabbatar da cewa dan wuta ne. Wannan ya nuna kenan ba zai taba tuba ba har mutuwarsa. Allah ya san zukatansu. Wa yahsabuna annahum ala shay'in ala innahum humul kadhibun, wannan yana daga cikin mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yakan sanar da annabi Muhammad wani al'amari na gaibi wanda mutanen da suke tare da shi ba su sani ba. Irin wannan yana da yawa a tarihinsa. Akwai misali da kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ga waɗanda suke bayansa a lokacin sallah. Wannan ita ma wata mu'jiza ce gare shi. kamar yanda ana zaune tare da manzon Allah. Sai annabi ya ce masa sahabbai, innahu sayatikum insanun yanzuru ilaykum bi ayni shaytan. Wani mutum zai kullo muku yanzu ga sifar wannan mutumin. Sahabbai ba su sani ba, amma manzon Allah ya ba su labari kuma abin ya auku. To haka nan Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata mu'jiza. Idan manzon Allah ya tsaya a sallah yana kallon bayan shi, khususiyya ce ta annabi Muhammad. Hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 718, 725, 744, sahihu Muslim, hadisi na 434, ma'ana hadisi ne muttafaqun alayh. Manzon Allah in aka tsaya a sallah zai ce musu, aqimus sufufa fa inni arakum khalfa bahri, ku daidaita sahunku ya ku sahabbai don ku ina kallon ku ta bayana, kar ku yi tamanin bani ganin ku. Wannan khususiyya ce ta manzon Allah. Akwai riwayar da yake cewa, fa wallahi na rantse muku da Allah, ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, tawali'un da kuke yi a sallah, irin ruku'un da kuke yi a sallah bai wuya gare ni. Sai da ya rantse da Allah, sannan ya gaya masa habbai, fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum, inni la arakum min wara dhahri, ina kallon ku ta bayana, ina kallon ku. Shi yasa wasu malamai kuma suka wuce haddi ta wajen bayanin mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalin su shine wani malami da ake kiransa Mukhtar bin Muhammad, a littafinsa An-Nasiriyya ya rubuta littafi akan mu'jizozin manzon Allah. Sai ya ce, innahu kana baina katafai rasulillah sallallahu alaihi wasallam ainan, ai a tsakanin kafadun annabi Muhammad ta baya akwai wasu idanu guda biyu. Wannan magana ƙarya ce, a bayan annabi akwai idanu guda biyu, mithlu sammil khiyat, kananan idanu ba a iya ganin su kamar hujin allura. Inji wannan malamin, ba a iya ganin su, masu na nan a tsakanin kafadun annabi Muhammad. Fa kana yubsiru bihima, da su yake ganin bayan shi. Wala tahjubuhum thiyabu, sannan koda ya sa kaya, wannan kayan baya rufe idanu. Babu mamaki ma idan kana karanta mu'jizozin annabi zaka yi karo da wani hadisi, kana yara fi dhalami kama yara fi bau'i, annabi yana kallo a duhu kamar yanda yake kallo a haske. Wannan ma duk ƙarya ne. Ai ba sai an samu idanu a bayansa kafin nan zai ga bayan shi ba, wanda ya baka idon shi ya bashi damar ya ga bayansa. Don haka ba buƙatar a samu ido. Idan Allah ya yi nufin annabi Muhammad zai ga bayan shi, wallahi ko babu idanu a bayansa manzon Allah zai gani. Shi wannan malamin kokari yake ya samar da wata hujja ta cewa annabi babu shakka yana kallon bayan shi saboda yana da idanu. Ba sai an ce akwai idanu ba, hadisai sun tabbata idan an tsaya a sallah annabi yana kallon bayan shi babu shakka. Don haka ko kace da ido ko babu ido, Allah madaukaki ya bawa annabi ikon ganin bayansa. Shi yasa Al-Hafiz Al-Aini da yake sharhi na Sahihul Bukhari a cikin Umdatul Qari mujallad na 5 shafi na 370 yake cewa, la hajata ilayhi, waɗannan abubuwan da ake faɗa shi annabi bai da buƙatar su, Allah madaukaki shi ya baka damar ka gani da idonka. Kuma wannan idon da kake gani ba wai shine ganin ba, sau da yawa zaka ga mutum makaho ne bai gani amma ga idanun nasa lafiyayyu. Ashe ba ido ke gani ba, iko ne na Allah madaukaki. Tunda Allah ya yi nufin annabi zai ga bayansa, babu buƙatar a samu idanu ta bayan shi kafin nan ya gani. A cikin Khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam, littafin Ibn Sa'd ya sake bada misali da labarin wannan malamin Mukhtar bin Muhammad cikin risalarsa An-Nasiriyya. Ya sake kawo wata mu'jiza, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, min mu'jizatihi inbatun nakhla fi sanamil ba'ir, akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai mamaki, ya tsirar da bishiyan dabino a kan doron raƙumi, nan take bishiya ta tsuro a kan tozo na raƙumi, bishiyan dabino, bishiyan nan ta girma a lokaci guda, wa idraku thamariha, har ma ta yi ‘ya’ya a wannan lokacin filhali, sun matana wala halhadiruna, waɗanda suke gurin kowa ya kama tsinkan waɗannan ‘ya’ya na dabinon. Faman alima Allahu minhu yu'min kanat tamra hulwa fi famihi, wanda yake da imani idan ya ɗauki ɗan icen dabinon nan ya sa a bakinsa sai ya ji dabinon yana da zaki. Waman alima annahu la yu'min ada hajarun fi famihi, wanda kuwa ba zai yi imani ba ko ko munafiki ne idan ya saka wannan ɗan dabinon a bakinsa sai ya zama dutse. Wannan magana ba ta da asali daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za ka same ta a cikin littafin sunna ba. Don haka akan samu ƙarerake da dama da ake danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashin mu'jiza, amma wannan mu'jiza babu ko shakka ta tabbata. Shi yasa Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya masa rahama, a littafinsa Silsilatul Ahadith as-Sahiha, mujallad na farko, shafi na 74, bayan ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa, fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum inni la araakum min wara'i dhahri aqimus sufufa ya ku musulmai ku daidaita sahu fa inni araakum khalfa dhahri, dan ko ina kallon ku ta bayana. Sai Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce, fil hadisi mu'jizatun zahiratun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi yana tabbatar da mu'jiza ga annabi Muhammad. Mecece mu'jizar? Wa huwa ru'yatuhu min wara'ihi, annabi yana kallo ta bayan shi. Wannan mu'jiza ce da take banta ga annabi Muhammad. Sai Albani ya ce, walakin yanbaghi an yu'lama annahu khassatan fi halati kaunihi fi salah, kada ka ɗauka don an ce annabi yana gani ta bayansa a kowane lokaci ne, a'a, idan an tsaya a sallah ne kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin bayansa. Wallahu ya'simuka minan nas, ba ko da yaushe bane. Yace me yasa muka ce ba ko da yaushe bane annabi ke ganin bayansa? Id lam yarid fi shay'in min as-sunnah, dan ba a taba samun wani hadisi ba أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضا. باب وان حديث دي ساكنون تيوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا غني تباين سا إمبا أتكين صلاة إمبا أشي وان مؤجزة تات يعني أتكين صلاة إذا من ذو الله بايا صلاة بايا غنم باين سا أما لو كتين دي تيا أصلاة ينا غنم باين سا منين وان يكنون مك. ابن حجر الأسقلاني الله يمس رحمه ya ce, wannan yana nuna muhimmancin sahu a sallar musulmi, saboda muhimmancin sahu yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Muhammad wannan mu'jiza na kallon bayansa a lokacin da yake sallah, saboda a tabbatar da cewa sahun nan an daidaita shi. An yi wa manzon Allah kyautar mu'jiza, babu wani dalilin da yasa aka bashi wannan mu'jiza illa kawai don a daidaita sahu a sallah. Don haka babu ko shakka daidaita sahu a sallah wajibi ne. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da dama yake tsawatar wa musulmai dangane da daidaita sahu. Wanda ya ruwaito wannan hadisin, Anas bin Malik ya ce, a lokacin da annabi ya juyo ya dubi sahabbai ya ce musu, wallahi ina rantsuwa da Allah, ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم لاني اراكم من وراء ظهري, ina ganinku ta bayana don haka ku daidaita sahu. Anas bin Malik yace sahabbai nan take suka kama daidaita sahun su, saboda sun tabbatar lalle sahu yana da matsayi a karantarwar sunna, tunda har Allah madaukaki ya bawa annabi Muhammad mu'jiza akai don kawai ya tabbatar da cewa sahabbansa suna kulawa da sahu. حتى النعمان بن بشير shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yace a wannan lokaci fara'aitu rajula yalsaqu mankibahu bi mankibi sahibihi. A lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana, sahabbai nan take suka bi umarninsa, sai ka ga mutum ya haɗa kafadarsa da mutumin da ke gefinsa, wa rukbatahu bi rukbatihi, ya haɗa gwiwansa da gwiwan na gefansa, bi rukbati sahibihi, wa ka'bihi bi ka'bihi, ya haɗa idan sawunsa da idan sawun na gefansa. Kenan wurare guda uku sahabbai suke haɗawa a sahu a sallah, da kafada da gwiwa da idan sawu. Hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud, hadisi na 662. Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin mu'allakan wato Fathul Bari, mujallal na biyu shafi na 176, yana silsilatu sahiha, mujallal na farko shafi na farko juz'i na farko shafi na 39. Sahabbai nan take suka dauki umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kuma inda duk aka daidaita sahu sai ka ji zafi, imma ka ji zafi ta kafadanka ko ta kafanka, to wannan sahun bai dace da yadda Annabi yace ai ba. Bai kamata wani ya cutu ta wajen daidaita sahu a sallah ba. Har in ka ji zafi, to wannan sahun bai dauki karantarwar manzon Allah ba. Me yasa? Akwai hadisin da yake sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 676. Annabi yace khiyarukum alyanukum manakiba fi salat, mafi alkhairin ku ku musulmai sune mutanen da suka fi saukin hada kafada a sallah. Za su hada kafadan amma babu wanda zai ji zafi. Dan akwai wanda zai taho saboda ya ji ana daidaita sahu, ya mace kafan ka da gaske. Wannan ya saba ma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba a ce ma wanda yayi haka yana cikin masu alkhairi. Manzon Allah yace khiyarukum alyanukum manakiba fi salat, mafi alkhairin ku sune mutanen da suka fi saukin hada kafadu a sallah. Hada kafada, hada gwiwoyi, hada idanun sawu ba sharadi bane dukkan su haɗu, saboda halittar daban-daban ce, wani dogo, wani gajere, wani mai jiki. Saboda haka karkana ce dole sai gwiwoyin sun haɗu, ba ko da yaushe ne haka ne yake haɗuwa ba. Illa dai An-Nu'man bin Bashir ya siffanta yadda sahabbai suke tsananta bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik yace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi al-iqama yana duba sahabbai yace aqimu sufufakum wa tarasu, kafin yayi kabbara qabla an yukabbir, ku daidaita sahunku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargadi da cewa inna taswiyata sufufi min iqamati salah, lalle ku sani daidaita sahunnan yana daga cikin sharuɗa na tsayuwar sallah. A wata riwaya yace min tamami salah. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa don haka daidaita sahu wajibi ne a sallah. Waɗannan dalilai sun isa ka yadda cewa wajibi ne. Farko, Allah madaukaki ya bawa Annabi mu'jizar ganin bayansa a sallah kawai don daidaita sahun musulmai. Ashe ko ba a ce sahun nan ba wajibi ba ne? Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya yi rantsuwa ga sahabbai yace musu ina ganin yadda kuke khushu'i tawali'u a sallah da ruku'in ku, don haka ku daidaita sahun ku. Anas bin Malik yace kafin manzon Allah ya kabbara bayan iqama sai ya yi dubi sahabbai, ya juyo da fuskarsa aqbala bi wajhihi yace aqimu sufufakum wa tarasu, ku daidaita sahun ku ya ku musulmai. Sannan akwai gargadin da Annabi yayi a wata riwaya yake cewa wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, wallahi ko dai ku daidaita sahun ku ko kuwa Allah ya raba tsakanin zukatan ku. Allah ya ji kan Muhammad bin Nasir al-Din al-Albani yace don haka yasa kake ganin mutane a yanzu babu haɗin kai, an bar hanyar haɗin kai din tun daga sallah. Ashe sallah tana daga cikin hanyoyin da musulmai za su samu damar hada kawunansu. Muddin jama'a suna daidaita sahu a sallah, to ana musu fatan waɗannan mutane za su samu haduwar kai. Malaman tabi'a suke cewa inna fasada al-batini yu'athiru fi fasadi zahir, idan batini ya lalace to yakan yi tasirin lalacewan zahiri. Abin nufi, in ciki ya ɓaci to labudda waje ma ya lalace. Don haka a yi ƙoƙari a ga ana daidaita sahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rashin daidaita sahun nan a dalilinsa Allah kan raba tsakanin zukatan musulmai. Don haka sahabbai sun kula da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda manzon Allah ya tsananta dangane da al'amari na sahu. Har ma hadisi na Aisha, Allah shi kara mata yarda, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sadda furjatan bana Allahu lahu baitan fil jannati wa rafa'ahu biha daraja, wanda yaga wata kafa a sahu har ya cike, a dalilin wannan aikin da yayi Allah madaukaki zai gina masa daki a cikin aljanna, kuma zai ƙara ɗaukaka masa daraja guda a cikin aljanna din. Malaman sunna suke cewa a duka ayyukan da mutum yake yi na sallah, babu wani aikin da aka ce in kayi shi nan take za a gina ma gida a aljanna in banda cike kafa a sahun sallah, saboda muhimmancin sa. Mu koma karatunmu. Allah madaukaki ya ce alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum, shin ko kaga waɗanda suka jibinci wata jama'a, musulmai ne suka jibinci wata jama'a, waɗancan jama'an ku Allah ya yi fushi da su, waɗannan da suka jibince su ɗin ma hum minkum ba sa tare da ku, wala minhum kuma ba sa tare da su. Shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ya ce wa humul munafiquna, munafikai kenan. Alladina tawallawul yahuda, munafikai waɗanda suka jibinci yahudawa. Abdullah ibn Nabtal da ire-irensa, bittifaki ahli tafsir, a bisa daidaituwan fahimtar malaman tafsiri, ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, wato kaf malaman tafsiri sun tabbatar da cewa wannan aya ta sauka ne a dalilin wasu munafikai waɗanda suke zama a majalisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan sun ji wata magana su ɗauke ta su kai ma Yahudawa su gaya musu, shine Allah ya bada labarinsu da kuma hukuncinsu. Wasu yaqul aya yadullu alayhi, tsarin da ayan ya zo da shi yana nuni akan haka. Wa qala ta'ala, wata hujjar kuma da take nuna cewa Yahudawa ake nufin mutanen da Allah ya fushi da su, ita ce wannan aya ta suratu Ala Imran. Allah yake cewa buribat alaihimuz zillatu, Allah ya dora musu kaskanci, aina ma kukifu, duk inda aka same su Yahudawa Allah ya dora musu kaskanci, yanda Allah ya faɗa kuma haka abin yake har yanzu. Ba Yahude bai taɓa samun daraja a duniya, kullum zaka same shi yana raɗe da jikin wasu, shi bai dogaro da kansa. Illa bihablin minallahi, ba za su rabu da wannan kaskancin da Allah ya dora musu ba, sai sun koma mutamassikina bihablillah, sun yi riko da igiyan Allah, wa hablin minannasi, kuma sun yi riko da igiya ta mutane, igiya ta musulmai. Wa ba'u bighadabin minallah, sun riga sun jawo fushi, wani fushi daga wajen Allah, wato sun jawo makawunansu wani fushi daga wajen Allah. Wannan ayar ita ma tana nuna cewa Yahudawa ne mutanen da Allah ya fushi da su. Wa zakara fi Ali Imran qawluhu ta'ala, a cikin wannan aya dai Allah madaukake cewa yake cewa wa ba'u bi ghadabin min Allah, sun koma da wani fushi na Allah. Hadha bayanun anna al-yahuda maghdubun alayhim, wannan bayani ne da yake nuna cewa Yahudawa mutane ne da Allah ya fushi da su. Wa qala fi nasara, Sheikhul Islam yanzu zai kafa hujja game da cewa nasara su ne ake nufi da abdallun batattu. A suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, banda batattu, suwaye batattu? Su ne an nasara. وقالت النصارى يجي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة حقيقة ودن دسكي چيوا الله شيني أكن واتونا أكن ثالث ثلاثة ودن نمتاني سنكاتر إلى قوله هرزوا عند الله كتوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق كتياكو أهل الكتاب كذا فسأننتا أتكين الدين فسأننا واندباكت كيابني ولا تتبعوا أهواء قوم kada ku bi san zuciyar wata jama'a kad ballu min qablu wadanda suka bace tuntuni wa aballu kaseeran suka batar da wasu da yawa wa ballu an sawa'is sabil kuma suka bace daga hanya madaidaiciya wa hadha khitabun lin nasara yace wannan magana akan kristoci ake kama dalla alaihi siyaq wali hadha nahahum an alghulu shi yasa Allah ya hana su game da wuce iyaka tsanantawa alghulu وهو مجاوزة الحد شين كتر إياك كما نهاهم أنه في قوله يديك يا أهل الكتاب يا كوم أبو تالتاب لا تغلو في دينكم كذا فتننتا وجاركم الدين كنن لمنبع الدين كسيابا ولا تقولوا على الله إلا الحق كذا فتكومي جمد الله فاتيك سيا إنما المسيح إيسى بن مريم شيء المسيح إيسى بن مريم كوي رسول الله منزونين الله وكلمته ألقاها إلى مريم kuma kalma ce ta Allah da aka jefa ta ga Maryam wato Allah ya jefa wannan kalma ga Maryam wa ruhu minhu kuma ruhi ne daga wajen Allah madaukaki illa iyaka amma kada ku ce ma annabi Isa shi ma Allah ne abin bauta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo waɗannan hujjoji takaitattu don ya tabbatar maka da cewa babu ko shakka Fatihan nan da kake karantawa a sallah kana addu'a kana roƙon Allah madaukaki ya shiryar da kai tafarki madaidaici a cikin Fatihan kana kuma roƙon Allah kada fa ya shiryar da kai tafarkin wasu mutane kashi biyu na farko waɗanda Allah ya fushi da su na biyu waɗanda suka bace Sheikhul Islam sai ya ce to idan baka sani ba bari a tabbatar maka da hujjoji daga ayoyin Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad akan cewa Yahudawa ne da Nasara ake nufi a wannan magana da aka yi a suratul Fatiha don haka kullum addu'a kake kana roƙon Allah ya kare ka game da bin tafarkin Yahudu da Nasara kun ga ashe mas'alar tana da girma Sheikhul Islam daga nan zai kama bayani yace wal Yahudu muqassiruna anil haqq Yahudawa sun takaita game da gaskiya sun takaita riko ta wajen gaskiya wan nasara galu na fi su kuwa nasara sun wuce iyaka ta wajen gaskiya kamar ne a ja layi sai a ce kada ku wuce wannan layin ku tsaya daidai kansa to su Yahudawa sun ki su kai wannan layin sannan nasara kuma sun wuce layi kai musulmi aka ce yi kokari ka tsaya akan layi shine siratul mustaqim Sheikhul Islam yace Yahudawa sun isu kai tafarki madaidaici din nasara kuwa sun isa tafarki madaidaici sai suka tsallaka dan haka kai musulmi addu'arka kullum ita ce Allah ya tabbatar da kai akan wannan tafarkin madaidaici ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi ghairil maghdubi alaihi banda waɗancan da kai fushi da su don sun ki su kai inda aka ce akai wala balin kuma banda batattu waɗanda suka wuce inda aka ce akai ni Allah ka shiryar da ni in tsaya akan wannan tafarki kuma in mutu akai yace fa amma wasul yahud bil gabab me yasa aka siffanta Yahudawa da cewa Allah ya fushi da su ai akwai dalili ko me suka yi ma Allah har Allah ya fushi da su wan nasara bid dalal me yasa aka siffanta nasara kuma da cewa batattu ne Yahudawa an yi fushi da su nasara kuma batattu me yasa aka siffanta su da waɗannan siffofi Sheikhul Islam ya ce falahu asbabun akwai dalilai zahiratun wa batina wasu bayyananu wasu koyayyu laisa hadha mawdi'uha amma ba nan ne mahallin bayanin su ba ku dai bi littafin a hankali za ku kawo in kana so ka san dalilin da yasa Allah madaukaki ya ce Yahudawa an yi fushi da su nasara batattu ne to karanta littafin nan zuwa ƙarshe amma a yanzu wajima'u zalika khulasatu zalika a takaice a dunkule a matsayin bayani na gabatarwa za mu gaya muku anna kufra al-yahudi asluhu min jihati adami al-amali bi ilmihim a dunkule dalilin kafircin yahudawa asalinsa sun ki aiki da ilimin sun ki aiki da ilimin su shi yasa ba su kai siratul mustaqim ba da sun yi aiki da za su kai wannan siratun ko sun ki su yi aiki da ilimin su ashe yahudawa fahum ya'lamuna al-haqqa sun san gaskiya sai dai wala yattabi'unahu amalan a wani littafin aka ce wala yattabi'unahu qawlan aw amalan sun san gaskiya amma ba sa bin shi in ma ta furuci ko ta aiki aw la qawlan wala amalan ba sa bin gaskiya in ma ta furucin su ko ta aikin su wannan shi yasa Allah madaukaki ya fushi da su wa kufrun nasara su ko kafirci na nasara dalilin sa min jihati amalihim ila ilmin kirista kuma abinda yasa aka ce da su batattu saboda suna aiki babu ilimi akwai aiki amma ba ilimi fahum yajtahiduna fi asnaf al-ibadat suna dagewa ta wajen nau'ukan ibada iri-iri Sheikhul Islam ya faɗi maganar na shekara 700 da suka wuce amma maganar yanzu kana tabbatar da ita suna da nau'uka da dama na ibada amma in ka tambayi hujja bila shari'atin min Allah babu shari'a guda ɗaya daga Allah me yasa kuke kaza babu shi a littafi illa al'adu kawai wa yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamu suna fadin magana ga Allah abinda ba su da hujja akan sa wali hadha kana salaf don haka yasa malaman sunna na farko su ake kira as-salafus salih akasari in kaji an ce as-salaf ana nufin sahabban annabi Muhammad da tabi'ai da kuma almajiran tabi'ai wadannan sune salaful umma karni guda uku din nan na farko sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'in tabi'ai su ake kira salafus salih sufyan bin uyayna wa ghairihi sufyan bin uyayna da waninsa malaman sunna na farko ya kuluna suna cewa inna man fasada min ulama'ina idan aka samu wani daga cikin malamanmu mu musulmai mabiya annabi Muhammad idan aka samu wani daga cikin malaminmu ya lalace malaman sunna suka ce ku dube shi da kin za ku ga fa fihi shibhun min al-yahudi ya dauki wata sifa ta yahudawa in dai malami ya lalace Allah shi kare to lazim sai ya dauki sifar yahudi saboda yahudawa suke da ilimi amma babu aiki to idan malami ya lalace kenan yana da ilimin ba aikin to zaka ga dabi'ar sa sat ta yahudi irin abin da yahudawa suke zaka ga haka shi ma yake aikatawa domin dabi'ar guda ce wa man fasada min ubadina malaman sunna suka ce idan ku aka samu masu kokarin ibada daga cikin mu musulmai wani ya lalace domin akwai mutumin da Allah kan masa baiwa ta ibada ba sharadi bane a hada maka duka kana iya zama kana da ilimi amma ta wajen ibada baka da kokari Allah yana iya baka kuma kokarin ibada amma a samu baka da ilimin kyauta ce ta Allah to idan aka samu mai kokarin ibada cikin musulmai ya lalace fa fihi shifun min an-nasara zaka ga ya dauki sifa na kiristoci ya kirkiro ma kansa ibadar da ba ta da asali a Qur'ani ko hadisin manzon Allah ya tashi cikin dare yana wurdi kafa 100 in ka tambaye shi ina wurin yake a hadisin manzon Allah bai sani ba ko ko ya tsara ma kansa yadda za a sauke yasin sau 70 ya ko tsaya da ibadan nan ka'in da nafin ya kai ga kokarin sauka ya ce ma na sauke Qur'ani a cikin watan nan sau 30 wa ya sa ka ba shi da hujja malaman sunna suka ce duk inda mutum ya lalace babu makawa sai ya dauki siffa ɗayan biyun nan ashe kun ga Fatiha tana da muhimmanci shi yasa Allah ya saka ta a sallar ka ta nafila a sallar ka ta farilla kai ta roƙonta kada fa ka dauki siffa ɗayan biyun nan ko dai siffar Yahudu ko ta Nasara. Siffar Yahudu ita ce ƙin riko da gaskiya, siffar Nasara kuma ita ce wuce gaskiya, zagalƙalewa. Ka yi ƙoƙari ka taƙaita rayuwarka, ka tsaya a kan tafarki madaidaici. Tafarki madaidaici ko shi ne sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda bayaninsa yana tafi insha Allah. Sunnar manzon Allah. Wama anna Allah qad hazzarana, Allah madaukaki yayi mana gargadi sabilahum, kada mu yadda mu bi tafarkin su. Domin ko da faci hannan ka dauki fassarar ta, ita kadai ta ishe ka ka gane cewa Allah yana gargadin mai bin Annabi Muhammad ya kiyaye kada ya bi tafarkin Yahudu da Nasara. Duk da shike Allah madaukaki yayi mana wannan gargadi, fa qada'uhu nafidun fima akhbara bihi rasuluhu, akwai hukuncin da Allah tuntuni yayi yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari, mimma sabaqa fi ilmihi, daga cikin abin da ya riga ya gabata na ilimin manzon Allah. Domin Allah madaukaki yakan hukunta al'amari ba dan ya yarda da shi ba. Akwai bambanci ka ce in Allah ya so da kuma in Allah ya yi nufi. Akwai bambanci. Allah yakan yi nufin abin da bai so ba. Allah yakan yi nufin abin da bai so ba. Kafiri bai kafirci a duniya ba tare da nufin Allah ba. Ya akai ake saba ma Allah a yau? Shin an fi ƙarfin Allah ne? Inda duk mutum ya kai ga kafirci, yana kafircin nan ne a bisa tsarin da Allah tuni ya tsara. Ashe Allah ya hukunta za a yi masa kafirci, amma kuma bai son a yi masa kafirci. Allah ya hukunta za a saba masa, amma bai yarda da shi ba. Don haka abinda Allah madaukaki ya hukunta ba shar'i bane ya zamanto kuma ya yarda da shi. Zaka ga mutum ya ce in Allah ya yarda zan zo in same ka, wannan kuskure ne ta sashin tauhidi. Allah ya yarda ka sada zumunci ko bai yarda ba? Abinda Allah ya shar'anta ya yarda da shi. Duk abinda Allah ya ce ayi ko Annabi Muhammad ya ce ayi, wannan abin Allah yana son shi kuma ya yarda da shi. Allah yana son a sada zumunci, Allah yana son ka yi sallah, Allah yana son ka cika alkawari, Allah yana son ka zama mutumin kirki. Don haka idan za ka sada zumunci kar ka ce in Allah ya yarda zan zo ziyara. Ya riga ya yarda ka sada zumunci, sai ka ce in Allah ya yi nufi. Na abinda baka sani ba kenan. Babu mamaki bai yi nufin kai za ka sada zumunci ba ko? Tuni Allah madaukaki ya sani za a samu musulmai waɗanda za su yi koyi da ahlul kitab, za su ɗauki halin Yahudu kuma za su ɗauki halin Nasara. Tuntuni Allah ya sani, ya kuma hukunta. Amma sai Allah ya mana gargadi ya kuma bamu makami, shine karanta Fatiha a sallar mu, mu riƙa roƙonsa ya mana tsari kada mu bi tafarkin Yahudu da Nasara. Amma tuntuni Allah madaukaki ya hukunta za a samu waɗanda za su fandari. Allah ka saba mu bane. Haisu qala fima kharrajahu, a wata riwaya akhrajahu fi sahihayn, الإمام البخاري ده مسلم سكفت ده حديثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وترواية القذة بالقذة من ظن الله ياتي لتتبعن سنن من كان قبلكم للي ننقبا za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku. La tattabi anna sanana man kana qablakum, ko kace la tattabi anna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza ko hazwal qazzati bil qazza. Manzon Allah ya gaya masahabbai yake nan gaba za a samu ku musulmai za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku daidai wa daida. Hazwal qazzati bil qazza, daidai wa daida. Hatta law dakalu juhra babbin, da za su shiga rami na kadangare, la dakaltumuhu sai kun shiga, ba kuma neman dalili. an waye gari a yau, mutum zai ce maka annabi ya ce ko Allah ya ce, ba zai dauka nan da nan ba kamar a ce masa jarida ta ce. Tunai ya dauka yanda kafirai suke ba da gaskiya da jarida, haka musulmi yake yanzu. Amma ba da gaskiya da ayar Qur'ani nan ba kowa ya samu wannan rabo ba. To wannan ma karamin misali ne. Manzon Allah yana cewa duk abin da ahlul kitabi suka aikata nan gaba sai kun yi, ko menene? Qalu ya Rasulullah, suka ce ya manzon Allah, sahabbai kenan, al yahudu wan nasara, sahabbai sukan so ayi abin dalla dalla. Magana tana da girma. Nan gaba za a bi tafarkin wasu daidai wa daida, har in sun shiga ramin kadangare ma musulmi zai shiga suwa. Yahudu da nasara kaga fa sun sani, amma dai suna son annabi zai tabbatar suwa ake nufi. Manzon Allah ya ce faman to suwa, in ba su ba duniya ai ba ta wuce yahudu da nasara ba. Akwai na uku kuma har yanzu babu ai ko. Nan gaba za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku daidai wa daida. Allahu akbar. Wannan yana cikin mu'jizozin manzon Allah. Wallahi maganar gata nan tabbata take. Warawa al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya ruwaito fi sahihihi an Abi Huraira. Hadisin wannan riwaya ta Abu Huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah yace la taqumu sa'a hatta ta'khudha ummati ma akhadha al-qurun. Sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai al'umma ta tariki mariƙin karnoni da suka gabata. Tariki mariƙi, inda duk al'umma da ta gabata ta riƙe al'umma ta, sai ta riƙe kafin tashin kiyama. Duk irin fasadi barna da ba Yahude ya yi ko Kirista ya yi, musulmi sai ya yi shi kafin tashin kiyama. Shibran bi shibrin, kamu da kamu, wa zira'an bi zira'i, zira'i da zira'i, inda duk kafiri ya kai ga fasadi sai an samu musulmi ya yi haka. Faqir aka ce ya Rasulullah ka Farisa wa Rum, kamar mutanen Farisa da Rum kenan. Kala sai manzon Allah ya ce wa manin nasu illa ula'ika, to su waye ma mutane in banda waɗannan? Sheikh al-Islam ya ce fa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi mudahatun lil yahudi wan nasara. Don haka annabi ya ba da labarin cewa za a samu a cikin al'ummarsa masu kwaikwayon Yahudawa da Nasara. Wa hum ahlul kitab, su ne ahlul kitab, wa mudahatul farisi war rumi, da kuma masu koyi da Farisa da Rum. Wa hum al-ajam, su ne ake kira ajami, mutanen Iran a da. Wa kad kana sallallahu alaihi wa sallam yanha an tashabbuhi bi ha'ula'i wa ha'ula. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsawatarwa, yana hani kada musulmai su yi kwaikwayo game da ɗabi'ar waɗancan da waɗancan, wato Yahudawa da Nasara. Walaysa hadha ikhbaran an jami'il umma, kuma da annabi yake ba da labarin cewa za a samu musulmi za su yi kwaikwayo, ba duka al'ummar musulmai ba ne. Bal qad tawatara anhu, hadisi ya yawaita daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, za a samu mutanen da za su yi kokari su kare kawunansu, ba za su yi koyi da ahlul kitabi din ba. Manzon Allah ya ce la tazalu ta'ifatu min ummatihi zahiratun ala alhaqqi hatta taquma as-sa'a. Ba za a bushe ba ana samun wata jama'a cikin al'ummarsa masu riko da gaskiya. Man ce zahiratun ala alhaqqi, masu riko da gaskiya. Hatta taquma as-sa'a, har sa'ar karshe ta tsaya. Ashe duniya ba ta rabuwa da mutanen kirki. Akwai mutanen da ba za su yi koyi da ahlul kitabi din ba. Allah madaukaki ka sa muna cikin su. Wa akhbara sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzon Allah ya bada labari, anna Allah la yujmi'u hadhihi al-ummati ala dalala, Allah ba zai hada wannan al'ummar akan bata ba. Ba za a taba samun wani zamani da za a ce duka musulmai sun lalace ba. A wata riwaya ta al-Imam Muslim ma manzon Allah yake cewa man qala ahlaka an-nasu fa huwa ahlakuhum, man qala halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum, wanda yace mutane sun halaka to shi yafi su halaka. Ashe ba a cewa duniya ta lalace gaba daya, ana samun mutanen kirki. Wa anna Allah la yazalu yagridu fi hadha dini garsan yasta'miluhum fihi bi ta'atihi, Allah ba zai gushe ba yana da shi a cikin wannan addinin, yana dasa wasu mutane yana amfani da su, bi ma'ana suna yi masa biyayya, suna bin dokokinsa, suna riko da sunnar annabi Muhammad. Fa ulima bi khabarihi sidqu annahu fa'ulima bi khabarihi sidqa annahu fi ummatihi qaumun mutamassikuna bi hadihi. Wannan magana sai ta tabbatar da cewa ba za a rasa wata jama'a cikin al'ummarsa waɗanda za su yi riko da shiriyarsa ba. Allazi huwa dinul islam mahban, shiriyar manzon Allah ku shine addinin musulunci tsantsa, ba a rasa masu riko da sunnar manzon Allah har takin kiyama. Ya Allah ka samu na ciki. Wa qaumun munharifuna, ana samun wata jama'a kuma da suke karkatawa ila shu'batin min shu'abil yahud, daga cikin al'ummar annabi za a samu waɗanda za su karkata su yi riko da wani reshe cikin rassa na Yahudawa, au ila shu'batin min shu'abin nasara, ko su yi riko da wata reshe daga cikin rassa na kiristaniti addinin kiristoci. Wa in kana rajulu, ko da shike hukuncin ba daya bane, yadda dai annabi ya faɗa haka nan ne, babu shakka za a samu musulmai suna kwaikwayon al'adun ahlul kitabi Yahudawa da Nasara, amma riko da halayyar kiristoci da Yahudawa din ba a hukunta shi da hukunci guda. Shi yasa yace wa in kana rajulu la yakfuru bi kulli inhirafi, sai dai mutum baya kafurta dan ya karkata ga al'ada ta Yahudawa ko ta Nasara, bal wa kad la yafsuqu aidan, yana iya zama bai zama ma fasiki ba. Akwai al'adar Yahudawa da ta Nasara wadda zaka rike, kuma dan kai riko da ita ba a ce maka fasiki. Akwai al'adar Yahudawa da ta Nasara wacce zaka riko da ita dan kai rike ta ba a ce maka kafiri. Bal kad yakunu al-inhirafu kufran, sannan kuma akwai al'adar Yahudawa da ta Nasara wacce in kai rike babu shakka zaka fita musulunci. Wa kad yakunu fisqa, kuma akwai wadda in kai rike din zaka zama fasiki. Wa kad yakunu ma'siya, akwai kuma al'adar su wacce in ka rike zunubi kawai kake yi baka kafurta ba. Wa kad yakunu khata'an, kuma wani ma kuskure ne babu ma zunubin a ciki. Dan haka yana daukan hukunci daban-daban, ashe akwai bukatar a samu littafi. Dalilin da yasa Sheikhul Islam ya rubuta wannan littafin ke wannan littafi, insha Allah shi zai zama maka jagora ta inda zaka gane ga al'adar Yahudawa da ta Nasara wacce in an yi riko da ita ana kafurta, ga al'adarsu wacce in an yi riko da ita ana zama fasiki, ga al'adarsu wacce babu laifi a rike, akwai ma wanda ke iya zama wajibi kai riko da al'adar tasu. A shekenan dole sai an rubuta littafi, saboda a yau mutane bayani daki-daki, ina ga sai mu dakata haka insha Allah, sai wani lokaci na gaba ma dora daga kan nan. Akwai da dama mutane da suke ganin me yasa ba a karatu kowane sati, to su kwamitin masallacin nan da suka nemi in zo in gabatar da karatu su sun sani mun dauki lokaci mai tsawo akan cewa in fara karatun nan, ban amince ba saboda rashin sukunin da zan gabatar da darasin a kowane sati. Nace musu abin da za a yi shine a dai banni inda su ake bukatar yar muhadara wacce bata wuce ilimi na ba, in an bani topic sai in je in shirya abin da zan iya faɗa in zo in faɗa, domin duk iya karatun da ake so a yi ana yi. Alhamdulillah malamanmu suna ta kokari na wajen raya sunna a wannan masallaci. Suka ce lalle dai sai na zo na ba da nawa gudunmawa, ta ce to fa ga sharadi, babu fa tabbas in na zo yau falillahi alhamdu, gobe in ban zo ba sai ku yi hakuri. Ina fatan kwamitin sun amince da haka, don haka wanda ya ga ban samu zuwa ba sai ya hakuri, in Allah ya nufa na samu zuwa ku zan zo, sai dai ina fatan ya zama insha Allah laraba-laraba din matukar ba uzurin ne ya same ni ba zan samu halatta da ikon Allah. Akwai tambaya da ta shafi karatun ko?
Mai tambaya ta farko yake cewa malam ya ce wannan munafikin da ke zama a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne, wannan yana nufin akwai sahabi ko sahabbai ƴan wuta kenan?
Sahabi wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabi ne. Don haka babu shakka akwai mulaka,
abin da ya tafi cikin wanda ya rika kuma tabbata.